الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 24 غوتن 2 واتن صفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة da shekara 1445 wanda yazo daidai da 9 ga watan 9 a Gregorian calendar 2023 wannan shine kasadin mu na 73 daga cikin jeren giyar karatu tukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha littafin fadilatul sheikh muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala kamar yadda muka bayani wannan littafi yana da bangarori kusan guda hudu ma'anar la ilaha illallah shurutu la ilaha illallah nawaqidu la ilaha illallah wa fadailu la ilaha illallah mun yi ma'ana ha mun yi shurutu ha mun yi nawaqidu ha yana kuma yanzu kuma muna cikin fadailu ha Allah ya dace da mu mun fara wannan babi mun yi doguwar mukaddima akan falalar wannan kalma ta la ilaha illallah sannan satin da ya wuce muka fara karanto abubuwan da malam ya rubuto a cikin wannan babi kuma a cikin tsarin da jeren giyar tafiyar karatu yau zamu tahi ne kan hadisin Anas dan Malik Allah ya hada mu da Anas a jannatul firdausi inda malam yake cewa wa qadri rawa Anas an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت لي غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أنتكو وأن حديث الإمام الترمذي رويته محمد ناصر الدين الألباني أتقين صحيح الجامع نمبر حديث ندبوه دتريئكو دتلاتن دتقوس ya tabbatar da ingancin wannan hadisi Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi hadisi ne daga sahabi Anas dan Malik baran gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato mai hidimar gidan annabta shi kuma shine wanda ke wa annabi boyi boyi in kana jin to ana cewa house girl to hina mutum me ake cewa house boy ko to in kana neman house boy na gidan annabi to an ka samu Anas magana ta kare tun yana dan shekaru kadan mamar shi ta dauke shi ta kai wa annabi Muhammadu a lokacin da annabi ya hijira ya iso Madina kowa sai ya taho da tallafi da agaji sai kawo manzon Allah gurgurdan karfin shi gurgurdan abin da Allah ya hore masa kuma wannan haka ake bukata a matsayin ka na musulmi kar ka yadda ana hidimar musulunci kai ka ce baka da abin da zaka iya yi wannan kuma magana banza ce ko baka da kudi ai kana da karfin jiki ai ko kana da lafiya idan babu karfin jiki ko ma ba lafiya kana kan gadonka amma Allah ya maka kaifin basira da tunani haka ne ko ba haka ba ko da wannan kaifin basira da wannan tunanin ka ba wa musulunci shawara za a ci gaba kuma zaka samu lada gurin Allah kuma ka ba da gudunmawa to dan haka sahabbai lokacin da annabi ya hijira wannan ya debo kwanan dabino biyu ya kawo ce ya rasulullahi ga gudunmawa ta wa musulunci ni ba ni da komai illa ba wannan kwanan da biyu nan ba kwano uku ne na debo biyu na kawo wa Allah na bar daya a gidana da ni da iyalaina wannan yazo da dirhami, wannan yazo da dirhamai, wannan yazo da kudade, wannan yazo da kayan abinci, wannan yazo da riguna, wannan yazo da wanduna, wannan yazo da zannuwa na mata da sauran kayayyakin hidimomi na yau da gobe, suna cewa ya rasulullahi ga gudunmawar mu a taimaki addini dashi. Mahaifiyar Anas jama'a ta laluba sama da ƙasa ba ta da abin da za ta kai wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, da ta ga abin go no go, ma'ana za a yi abatta, za a tafi abatta, za a kwashi alheri, za a kwashi lada, ita babu ita. Sai ta kira Anas yace ina waje ina wasa da yara, mamata ta leko ta kwada min kira, nazo ta zuba ruwan dumi a kwatanniya ko a bahu, ta shiga da ni ban daki, ta mun wanka, ta kawo kaya masu kyau, ta saka mun, ta fesa mun turare, ta nada mun rawani, yace ta kama hannuna ta tafi gari gurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Tace ya rasulullahi din madinan nan ba abin da nake da shi, na laluba naji ana ta kawo ma dauki, an ji kai hijira ana ta kawo gudunmawa, kowa na kawo abin da yake da shi wanda Allah ya hore masa. Tace ni na laluba in samu abin da zan kawo maka a matsayin gudunmawa bani da shi. Tace to amma ga dan jikanya na din nan, na sadaukar mashi ya zauna a gidanka, duk wani aika ka kwada mar kira ka ce ya je yi maka, duk wata bukatar dauko kaza ka kira Anas ka ce ya je yi maka, duk wata bukata karama ko babba wanda ka san zai iya ka kira shi ka ce ya je yi maka. Haka Anas ya zauna gidan annabi sallallahu alaihi wasallama, ruwayoyi sun bambanta, wasu suka ce yayi shekara 13 a gidan manzon Allah, wasu suka ce yayi shekara 10, wasu suka kara akan haka, wasu suka rage akan haka, amma dai wanda yafi inganci malamai suka fi goyen baya shine shekara 10 da kuma shekara 13. Yace a tsawon shekara 10 nan yace wallahi ban taba yi wa manzon Allah wani aiki wanda ba haka ya kamata na yi ba. Annabi ya kira ni yace Anas me yasa kai kaza, bai kuma taba na je ne aikin ko ya saka na abin ban je na yi ba. Annabi ya kira ni yace me yasa na saka kaza baka je kai ba, yace ba mu taba haka da manzon Allah ba saboda tsabar hakuri irin na annabi Muhammadu. Kai dai ka san yaro da matsala, masu hankalin ma yanzu ya aka kare da su jama'a, masu shekarun ma sai ka sa mutum a beje ya ma hauka ya ma shirme ya ma kwaba ya maka jalof ya maka dan wake ya ma dage dage da dafa duka gaba daya, aga ne kuma haka ba ya kwaba ma abubuwa, wannan fa masu hankalin kenan na yanzu. To dan Allah ina ga yara kuma, to amma yace wallahi haka maka zauna da annabi duk da shirme na yaro irin nawa a matsayina na yaro, yace amma annabi ya taba min tsawa, me yasa ne kaza, me yasa ne kaza ba. Wannan dai yana nuna maka wato irin yadda annabi ke hakuri da zama da mutane, ke kau da kai daga matsalolinsu da damuwoyinsu a matsayinka na shugaba, a matsayinka na jagora, a matsayinka na wanda Allah ya baka ragamar wani abu. Wajibi ne akan ka zamto mai hakuri, ka zamanto mai kau da kai. Abin da ya kamata a yi nasiha ko fada dan a gyara babu laifi. Annabi yakan yi fada idan an yi ba daidai ba, ina fata an gane. Yakan yi ransa na baci wata ran idan aka saba wa Allah ko aka saba wa musulunci ko aka yi wata shirme, yakan yi haka. Amma a mafi yawancin lokuta annabi yakan kau da kai, yakan yi hakuri, saboda ya koya mana yadda ya kamata mu zauna da kowa. An gane magana da kyau ko? Kuma wannan musulunci ya karantar da mu irin waɗannan abubuwa. Dazu muna magana da wani yana ce mun ana karantar da su wani abu a business admin, wato harkar neman kuɗi da harkar zama da yara ko a shago ko a ma'aikata ko a masana'anta. Yace wani professor ne yake gaya musu magana, yace wallahi da ya tsaya ya tsam da rai sai ya ga duk maganar tana da alaka da Alkur'ani, amma a business ne, a darasin business ne ake karantar da su abu. Yace daga cikin tsarin harkar kasuwanci da business, kai shugaba da kake jagorantar masana'anta ko kake jagorantar guri ko wani company ko wani banki ko kaza ko ma menene, yace na farko dole ka zamanto mai hakuri da waɗanda suke karkashinka, saboda ku haɗu ku nemi mai arziki tare, in ka cika ihu da kwarmato a kansu to ba za su nutsu balantana ku nemi wannan arzikin. ko kuma su yi ta ma shirme, kai kana ta fada su kuma suna ta ma kwaba kana ta fada. Ina fata an fahimci magana. Yace sannan daga cikin abin da professor ne ya karantar da mu shine shawara da yara ko da kuwa wato suna da karancin tunani a gurin harkar nema da gurin harkar jagoranci da gurin harkar tafiyar rayuwa, dole a dinga shawara da su. Yace yana gama maganan abin da na tuno shine ayar da take cewa fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Yace da ya gama bayanan nan duka, yace shi bai san wannan ayar ba, bai ma san Qur'anin ba, bai san komai ba, yana fadin waɗannan a matsayin shawarwarin su, a matsayin su na masana harkar business da harkar business administration. Ina fata an fahimci magana. Yana fadin haka a matsayin shawara, yace ni kuma sai na dauko maganar sa, sai na gwamata da ayar Al-Qur'ani, sai naga kafin su bada wannan shawara Allah ya riga ya ba manzon Allah da al'umma sa wannan shawara. Allah yace fa bima rahmatin minallahi linta lahum, saboda rahamar da Allah yayi ma ka zamanto mai saukin hali tattare da zama da su kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah yace walau kunta fazzan, da ka zamanto mai hayaniya, ka zamanto mai nunkufurci, ka zamanto mai kaurin maganganu, mai kaushin fushi, mai kaushin maganganu, fazzan ghalizal qalbi, ka zamanto mai kaurin zuciya wajen budewa kowa wuta a lokacin da ya dace da a lokacin da bai dace ba. Lam faddu min hawlika, manzon Allah Allah yace masa wallahi da sahabban nan sun watsi sun rabu da kai. Lam faddu min hawlika, saboda ba zai yiwu kullun kai kenan kwarmato da ihu ba, wanda suke hakurin zama da kai za su iya gazawa ko kuma su ji cewa abin yayi yawa, haka ne ko ba haka ba? Wai hege da hauka, wanda zai ji da hi haukan zai ji da hi ko shegantaka, abin yayi yawa. Ina fata an gane. So dan haka sai su ji garar su rabu da kai kawai, su je su gaba da harkar gaban su. Lam faddu min hawli, sai Allah ya bai shawara, yace to ga shawarwarin yadda zaka zauna da su. Fa'fu anhum, na farko ka dinga yafe musu in sun ma ba daidai ba. Wastaghfir lahum, tunda su ba annabawa bane, kai annabi ne, in sun yi laifi Allah na iya kama su, to ka dinga musu addu'an neman gafara, Allah zai dinga yafe musu. Kai kan dama Allah ba zai kama ka ba, amma su in sun kuskure Allah na iya kama su. To meye maganin wannan? Shine addu'ar da zaka dinga musu, wastaghfir lahum. Sannan shawara ta uku, wa shawirhum fil amri, idan ka tashi zaka yi abu ka dinga neman shawarar su. Kar ka raina tunanin mai tunani. Na sha faɗa muku cewa nan ni ne dai Allah ya dora ni a kujerar nan, yace in karantar da ku, amma ni da kaina ina da yaqinin akwai wanda wallahi da zai zauna abinda zai faɗa a cikin kunna, abinda zai faɗa wallahi wallahi ta iya yiwuwa ya faɗa sama da abinda nake faɗa, haka dai ko ba haka ba? Abinda zai karantar wa Allah ya karantar da sama da abinda ni zan karantar. Akwai yiwuwar ya faɗi maganganun da za su zama masu fa'ida sama da abinda ni zan faɗa. Kowa da ni'ima da baiwar da Allah ya masa, ya sa mutum mai hankali ba raina ɗan adam. An gane maganar da ke ku? Baya raina ɗan adam. Dabba wannan ba a raina ta balantana ɗan adam, domin tana da wani sirrukan da wala Allah kai baka sani ba. Akwai wata kissa tsakanin jaki da sa, wannan na jita akan social media, wanda da da lokaci da na kawo muku ita. Akwai almara, amma akwai darasi a ciki. Yasa masana irin namu na da na kasar nan suka yi wasu rubuce-rubuce, wanda a lokacin da ake karanta wannan littattafan za a ga mutane suna karanta su ne a babin nishadi, a babin morewa da kuma jin abin nan, amma kuma wallahi tallahi hikimomi ne daga cikin hikimomin da a yanzu mun yi asarar mutane irin su masu waɗannan hikimomin. Ka ɗauki littafin littattafan Dr. Abubakar Imam. Dr. Abubakar Imam, ɗauki littafin ruwan bagaja, kaga dai yan bana bakwai sun taya suna jin ana ruwan bagaja ruwan bagaja ba san menene ruwan bagaja ba ka je ka karanta littafin ruwan bagaja ka dauki darussa wallahi tallahi na rayuwa da yadda zaka kare da duniya lafiya ka dauki littafin magana jari ce ka je ka ji hikimomi da sanin ya kamata dangane da rayuwa da makomarka hatta lahira wallahi ka dauki littafin dan hakin da ka raina wai hike tsone ma ido ko ka je ka ji hikimomi a ciki ka dauki littafin gaskiya ta fi kwabo wanda a dalilin wannan littafin nema aka bude jaridar farko a kasar arewa ko a yankin arewa mai suna gaskiya ta fi kwabo wanda sardauna Allah ya saka masa da alheri yazo ya karfafi wannan jaridar Abubakar Imam shi ya zama editor jaridar na farko a lokacin da aka bude ta domin shi ya rubuta littafi mai wannan sunan aka mai da sunan wata jarida ta kasar Hausa idan ka je kana karanta waɗannan abubuwan na rantsi da Allah zaka ɗebi ilimi da hikimomin yadda zaka zauna da mutane da yadda zaka gama da duniya lafiya da izinin Allah to duk wannan me yake kawowa a matsayin ka na shugaba dole ne ka zamto mai saukin kai mai sassautowa mai hakuri mai nemawa waɗanda kake tare da su rahama da gafara ubangiji to shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce masa walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fabbu min hawlika fa'fu anhum sai yace wastaghfir lahum sai yace washawirhum fil amri sai Allah yace fa idza azamta amma idan ka yunkura zaka yi abin da zaka gabatar bayan ka gama shawara da sahabbai fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah cewa ba wai karfin shawarar su ne zai sa kai nasara a cikin abin ba a'a karfin Allah ne ke kawo cin nasara akan komai ba wai shawara ba ina fata kun gane magana to sai malamai suka ce wannan gaba ta karhi ta cewa fa idza azamta fatawakkal ala Allah suka ce Allah ya buga wata kusa ne a nan gurin ta aqida da tauhidi mai karfi inci tara naka gane duk wata dabara yanzu fa kun san dai annabi yana da hikima ko kun san annabi yana da dabara ko kun san annabi yana da wayo ko kun san annabi ya san me yake yi ko to haka kuma sahabbai sun san me suke yi amma duk da haka sai Allah bai nuna shawarar su da dabarar su da hikimar su da sanin ya kamata su shine zai haifar da nasara ba sai waye zai haifar da nasara Allah to idan da shawara annabi da shawarar sahabbai da shawarar magabata ba ta haifar da nasara akan ko menene sai idan Allah ya ga dama to ban ga dalilin da zai sa mu a yanzu mu dinga jin cewa hikimomin mu da dabarbarun mu da ilimin mu shike sa mu ci nasara ba na rantsi da Allah sai mun dogara ga Allah azunna annakum ganaytum jiddan jiddan dole sai an goma ga Allah kuma komawa ga Allah nan ba a baki ba ku zama masu gaskiya na hakika tsakaninku da Allah ku zamanto masu amana na hakika tsakaninku da Allah ku zamanto masu bautar Allah na hakika tsakaninku da Allah mu zamanto duk wani abin da Allah ya kafa na doka to zamu iya kiyaye shi to sai kaga wannan ya taimaka mana in muka tsara hikimomi da dabarbaru kuma sai Allah ya sa hannu sai ba mu nasara a cikin abin da muka sa a gaba bari mu ba ku misali yanzu zaka ga ana takwar mato cewa kasa ba dadi kasa ta rikice talauci yayi wa mutane yawa amma fa a lokaci guda muna fama da dan karan talauci kuma muna fama da dan karan arziki haka ne ko ba haka ba yayin da muke jin mun kai makura a talauci a kasan nan to haka kuma muna jin mun kai makura a matsayin arziki da dukiya a kasar da kuma al'ummar kasar haka magana take ko ba haka take ba to me ya jawo mana matsala kenan in dai haka ne me ya jawo mana matsala kenan son zuciya da rashin amana daidai lokacin da muke jin cikakkun talakawa ne a kasar haka kuma muke jin cikakkun masu kuɗi ne a kasar to amma to ina matsalar take shine mun ki mu bi Allah mun bi son zuciyar mu sannan kuma mun ki mu rike amana. Bari mu ba ku misali. Yanzu da za a ce ga wani mutum yana da naira miliyan 50, sai ya dauki miliyan ɗaɗɗe sai ya bawa mutum ɗaɗɗe cewa su je su yi kasuwanci. Da Allah jarin miliyan ɗaya ai ko ba komai dai an dan samu ai ko? Ai dai zai rike mutum dai da shi da matarsa guda ɗaya da 'ya'yansa biyu ko uku ai ko? Ko mata biyu ne. Akalla tambayar da za ka yi miliyan 50 ɗin nan mutum nawa ta samarwa da aikin yi? Mutum 50. Yanzu don Allah idan aka tsame talakawa 50 a cikin anguwa aka ba su jarin nan su je su juya, an rage ko ba a rage ba tsakaninku da Allah, yanzu da za a ɗauki miliyan 50 ɗin nan a raba wa mutum 50, mun yarda dai cewa lallai sun samu jarin da za su juya. Ina mai rantsuwa muku da Allah da ƙyar a samu 1/50 ɗin nan su dawo da abin da aka ba su tsakaninsa da Allah ba tare da an samu wata matsala ba. Haka ne Baba Ibrahim ko ba haka ba? Wallahi da wahala mutum 5 or 10 cikinsu su dawo da miliyan 1 ɗin nan a cikin shekara guda suna juya ba tare da an samu mai ba. An samu matsala ba? Wani da kudin zai je hiya bugo bazawara. Jama'a haka ne ko ba haka ba ne? Ba kudinsa ba ne, ya san ba kudinsa ba ne? Ba ma amarya ba, bazawara wallahi zai je ya ɗauko. Ka taba yi hece don haka ma na ɗauro mai sauƙin kuɗi aka rama kalla. Wai shi aka ba har yanzu yana ga yayi abin da ya dace. Ka gani? Na rantse muku da Allah da wahala mutum 40 ko mutum 10 su tsira da wannan mutum 40 duk za su waka kuɗin ne. To in na ce muku akwai wanda sun yi irin haka har sun haƙura sun rabu da mutane a cikin masu kuɗinmu. Wallahi kar ku yi mun musu. Akwai su da yawa wanda mu wasu suna gaya mana, suna ce mana malam to ya zamu ka ɗauko mutum ka bashi ka ce ku zo ku ci arziki, ya je ya cinye arzikin shi kadai, ya kashe kansa kai ma ya kashe ka, ka sake lalubo wani ka ɗauko shi ka sake ɗauka ka bashi shi ma ya kashe ka, ka sake ɗauko wancan, haka fa muke ta tafiya fa? Dan haka kowa sai ya gwammace gare ya kwantar da kuɗinsa a cikin akawun ɗin shi. Ku yi ta kuka kuna bala'i kuna kwarmato ko gezo, barin karasa kawai wallahi tallahi ko a jiki, saboda ya san duk tausayinku da ya ji in ya zo ma ya taimake ku ba za ku tsaya ku yi abin ba. Amma ina mai rantsuwa muku da Allah akwai masu kuɗi waɗanda Allah ya bawa dukiya suke da zil na su taimaki mutane wallahi. To amma in dai irin taimako ne na yanzu to sai dai su taimaki wasancan su kuma su kwanta su mutu, amma dai ba za su ba su kuɗin su dawo da su yadda ya kamata ba, shi ne matsalar. To kaga yanzu fa wannan miliyan 50 ne muka yi magana fa cewa za ta ɗauke wa mutum 50 talauci, in an ga dama ana iya raba ta ga mutum 100 wallahi 500,000. Akwai sana'o'in da yawa idan aka baka 500,000 an baka jari wallahi. Kaga ta ɗauke wa talauci wa mutum 100, wannan mutum ɗaya ne zai iya wannan. Akwai masu miliyan 50 a cikin mu, Allah ne kadai ya san adadin su wallahi. Suna nan a kwance a cikin account ɗinsu. O dan ya dauka ya ba ku ba za ku rike ba, cinyewa za ku. To shi yasa dole ne sai mun ji tsoron Allah kuma sai mun dawo cikin taitayin mu, sannan sai rayuwa ta yi kyau. In ba haka ba to wallahi haka za mu ta tafiya. Dan haka ga masu arziki nan kata-kata a cikin mu. Kata-kata masu kuɗi wallahi. Kai daga ganin yadda wani yake kai ka san akwai kuɗi a hannun shi. To amma ba ka zo kai ta jawabi sai ka gama jawabi sai ce to akramaka Allah na ji jawarinka. Wallahi ni ma da ka gannin nan wallahi lallabawa nake. Dole ya boye ma ya nuna maka bashi da shi. Fama nake nima. Ya ta maganganu ka ga ya gama ko 2,500 ba ka yace ka hau mashin ka koma. Iya ka cin tsakaninka da shi kenan. Wannan mai kokarin kenan ko malami. Ka gani Allah ya shiryar da mu. So dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da sahabban nan malam lafiya kuma yayi musu shawara, ya zauna da su ba shi da matsala da su. Tsabar karancin Annabi fa sun taba yin tafiya da wani sahabi. Sahabin sai jakinsa ya samu matsala. sai ka san jakin ya tashi gardama ba kyau sai langwabe a jeji ka daka a banza na fata su magana ai mun karanta hadisin ku je ku bulacta na da ne a gidan Alhaji Nasiru Adamu baban Alhaji Lawan mai sai da kayan hatsi mun yi lacta komanda tare da ku ko ai na kawo wani hadisi wanda annabi yake magana cewa arba'un min sa'ada sai kawo daga ciki akwai abun hawa lafiyayye sai ya faɗi sufa sai ya ce duk lokacin da ka buƙaci zai kai ka inda kake so zai kai ka to har muka kawo kan cewa idan jikin ka yi ma gardama ka daka ya kwanta kaga ya ƙara rangwabewa ka bar shi kuma haka ma ku ta zama a gurin ba zai tashi ba to shi ba inji bane balanta zaka ce a nemo makaniki an gane magana da kyau ko to saboda haka dole ka kabi shi a hankali ku san yadda za ku kubuta an gane magana da kyau ko wata magana da dauko ne yawa wannan sahabi suna cikin tafiya sai jakin sa ya samu matsala ya dinga shan wahala da shi daga karshe dai kaiwa manzo Allah kara ya ce ya rasulullah jakin nan yana mun gardama ga kaya na lodo a kansa ga abubuwa ga shi ya ki tafiya annabi yana zuwa ya addu'a a tafin hannun shi ya tofa ya bismillah ya daki cinyar jakin ya ce kum bi iznillah kawai sai jaki ya tafi far malam da kayan kansa da komai duk cikin ayarin sanda aka waye gari babu jakin da yake sauri da gudu kamar wannan yace to ba ma kayansa ba hau kai ma ka huta a kansa zai tafi da kai da kayanka baka da matsala da iya kayan ma ya gagara tafiya da shi amma yanzu annabi yace hau kai ma ya hau jaki ya falle da gudu ana tafiya annabi san da ya ga jakin nan ya koma ras sai jarrabu wannan sahabi sai ya ce wane yace eh sayar mun da jakin nan kan manan man kamar kai ne da motar ka tana baka matsala malam Yakubu ana ta fama sai aka samu wani ƙwararren makaniki ya gyara ta dawo gau esin ta yanda ka san a bakin rafi jama'a pes ba matsala kuma sai makanikin ya zo ya ce sayar masa da ita da kunya ka sai ba za ka sanar ba dan shi ya gyara ma ita ka sayar masa kuma kana ruwan shi kuma ya fita ya za a yi haka ne ko ba haka ba ko ko mukaddara ya baka kuɗi ya yi ce ka je ka gyara da ya je ka je kuma ka bar kashe kuɗin ka gyara ta gyaru kuma sai ya ce sayar mu kaga wannan ya fi kunya ko tunda shi ya bada kuɗin gyarawa to kamar haka ne fa wannan sahabi wallahi sai ya dogara ga Allah ya ce ya rasulullahi nawa ka saya kaga in kai ne ka ce ya rasulullahi inda jakin nan ya miƙe wasannan yanzu a zo a ce in sayar fi sabilillahi ni yanzu in aka mun haka an gane wallahi malam sai ya dogara ga Allah sai ce ya rasulullahi nawa ka saya yace na saya kaza yace na sayar ma sai ce to mu tafi gida idan muka isa Madina ka je ka sauke kayan sai ka dawo mun da jakin ga kuɗin ka sai ka karba sai ce shikenan ahe annabi jaraba shi wallahi sanda suka isa Madina sai je sauke kaya ya taho da jaki har kofar gida ya sa aka yi manzon Allah sallama annabi ya shigo ya fito ya ce ya rasulullahi jakin nan ne na so da shi kamar yadda muka yi alkawari ko muka yi ciniki sai annabi ya sa hannu a aljihu sai ya dauko kuɗi sai ya ce kud himaraka wa darahimaka fa huwa laka ya ce rike jakinka ga kuma kuɗin da na saya na bar maka ya zama mallakar ka kuwa jakinka ka tafi gida kawai dama gwada ka ne in gaya za mu kare da kai ya sa kai hankali da rayuwa da mutane akwai abin da za a bujiro ma da shi ana ganin kamar ba za ka iya ba daure dogara ga Allah ka ce ya Allah a zuciyarka ba sai ka faɗa wani ya ji ba ka ce ya Allah wannan abin ban ji daɗinsa ba amma tun da an neme ni da haka ya Allah ina mai dogaro da kai zan yi in Allah da Allah ka fitar da ni wallahi tallahi sai kaga fito ta inda baka tsammani wani ya ci haƙƙinka ya ma wulaƙanci ya ci mutuncinka ya tozarta ka ta inna naha ya zo kwamici ko a kawo mutane su zo su ta baka hakuri ka kalli girman mutane ka ce Allah na ga girman waɗanda suka same ni amma an ci mutunci na ya Allah amma albarkacin an haɗa ni da kai kuma wanda suka zo Bahaushe yace wata fuskar ta fi gaban mari Allah na haƙura saboda kai Allah kai mun mafita ta inda ba a tsammani wallahi sai kaga abin da baka yi zato ba
wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, ba wanda zai kankan da kai dan Allah wallahi sai Allah ya daga shi. To wannan ita ce rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine Anas dan Malik da ya zauna a gidan Annabi. To bari ku ji hadisin shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ji Anas, ya ibn Adam, ya kai dan Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, wallahi kai dinnan duk lokacin da ka nemi gafara ta, kai mun kai addu'a, ka nemi kai fatan alheri daga gurina, wa rajawtani ka kuma yi fatan alheri daga bangare na, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, wallahi zan gafarta maka duk abin da ka aikata kuma ba zai dame ni ba. Domin ita gafara buhu buhu, tanki tanki, Allah ya ajiye ta, ba abin da zai yi da ita. Yanzu kamar kai ne a ce ka tara dusa jama'a, misali zan maka wanda zaka gane dusa buhu 100, me zaka yi da himba dabbobi zaka ba? Kai dai ka sayar ka samu kuɗi, amma kai dai ba zaka ci ba, haka dai ko ba haka? Dole dabbobi ne za su ci, da haka dole ka dauka ka bayawa menene dabbar da ta nema. To kamar misali na kama misali, amma abin ya wuce wannan misalin, amma na ma yadda zaka gane ni. Wato Allah yana da buhunhunan gafara, yana da suto suto na gafara, yana da taskoki na rahama, kawai jira yake ya game nema ya bashi, da haka kaje ka nema. Shi ka'idar Allah, ka bi shi, ka nema abun hannun shi, ka more abun da yake hannunsa. Ganin damarsa ne ya yi maka, in ya ga dama kuma sai ya hana ka. To ya za ka yi ka rarrashi Allah ya ga damar baka? Wannan inda matsalar take kenan. Sai zama ka gagara ka rarrashe shi ya baka, alhalin abin yana nan a dankara a gurinsa. Ba ga hadisi ba a cikin Bukhari, hadisin waɗannan mutane, wannan Khadir da Annabi Musa, lokacin da suka hau jirgin ruwa suna tafiya, sai wata tsuntsuwa ta zo ta sauka akan bakin allon jirgin ruwa. Ana cikin tafiya sai ta sa baki, sai ta zuki zuka daya akan tekun, sai ta tashi far, sai ta gudu. Sai Khadir ya ce wa Annabi Musa, ya ce kaga wannan zukar da wannan kurciyar ta yi a cikin ruwan nan akan bakin allon jirgin ruwan nan ta tashi? Ya ce idan akwai abin da yake raguwa daga taskar Allah in ya bawa mutane, to bai wuce abin da wannan kurciyar ta zuka daga cikin tekun nan ba. Na'am. Annabi Musa ya ce wa Khadir, an gane magana da kyau ko? Ya ce bai wuce abin da wannan kurciyar ta zuka ba, in har akwai abin da ya ragu daga taskar Allah a cikin abin da duk ya bawa mutane na rahama da arziki da wadata da komai, to bai wuce wannan ba. Dan haka da kuɗi da motoci da duk abin da kake neman nan suna gurin waye? Wallahi suna gurin Allah. Ya ga dama wallahi tallahi sai ya baka, kuma ba abin da ya dame shi. Allah ka bamu mai albarka. Da haka yake cewa ya kai dan Adam, duk abin da ka roke ni kai fata daga gurina, ba abin da za ka roka ko kai fatansa daga gurina na gafara, wallahi tallahi da na gafarta maka a kansa, kuma ba ya damu na dan nama haka. Ya ibn Adam yake, ya kai dan Adam, law balagat dhunubaka anana sama, ubana hankacin mana ko tishu anka, law balagat dhunubuka anana sama'i, da a ce zunubai za su kai maka kololuwar sama saboda yawan su jama'a. Tun a ce ya tara zunubai, adadin zunuban jazakum Allahu khaira, da sun kai kololuwar sama saboda tsabar menene? Saboda tsabar yawan su. Jama'a sama fa ba karamin guri bane fa, kuma karka ji an ce zunubai kololuwar sama ka dauka kamar tudun wannan wayan ne, ai ta tafiya ai ta tafiya, a'a, a ce zunubanka sun cika duniyan nan, kuma suka tashi suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya har suka tabo ina ne? Sama. Haka Allah ke nufi, haka manzon Allah yake nufi, ba wai iya cikin masallacin ne ta tafiya har sama ba, duk duniyan nan ta ko ta ina zunubanka ne, kuma su tashi su yi ta tafiya, ai talabtawa ana talodawa har san da ya tokari sama. Thumma astaghfartani, Allah ya ce wa manzon Allah, sannan kuma mutum ya nemi gafara ta, gafartu laka wala ubali, Allah yace wallahi zan gafarta maka kuma bai dame ni ba dan na gafarta ma, saboda buhunhunan gafar da suto suto din gafar gaba daya a gurin wa yake, a gurin Allah yake, kuma ya tara yana neman wanda suke da bukata ya basu. An gane magana da kyau ko? Suto suto din gafara da buhunhunan gafar suna nan a gurin shi, iri na irin ka yake nema waɗanda za mu roka sai dauka sai ba mu. Jama'a an fahimci magana da kyau ko? Gafartu laka wala ubali, zan gafarta ma kuma wannan bai dame ni ba, bai dame ni ba. Yo ai ko kai dan adam akwai gurbin da za a zo za kai wani alheri kuma wallahi baka jin kai komai, haka ne ko ba haka ba? Wani fa ya dauki 100,000 ya baka na rantsi da Allah bata wuce ka sayi abu kai canjin naira 100 ko 150 a aljihunsa, a aljihunka ba, bai wuce ka fasa 500 ka sayi abu kai canjin 100 ko 150 ba a cikin dukiyar shi. To dan ya dauki 100,000 ya baka wata abu ne? Wani yadda zai kyautar zadda za ka yi kyautar 1,000 haka zai kyautar miliyan, ko ba ya jin komai a cikin shi? Wani haka zai kyautar miliyan 10, miliyan 100 saboda wadatar da Allah ya masa. To dan adam ma yake iya irin wannan kyautar bata girgiza shi ba, balantana mahallicin mu subhanahu wata'ala jama'a. Dan haka mu nema a gurin sa, Allah ka ba mu mai albarka. Ya buna adam, Allah ya sake cewa kai dan adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, da za a ce ka zo min da kwatankwacin yawan kasa na zunubai. Kai ka san yawan kasa kuwa? Wallahi da za ka je baki masallacin nan ka danki haka danki daya ka ba wa mutum ka ce kafin mu gama karatun nan ka kirga mana ita, na rantsi da Allah sai ka dawo da asuba ka same shi yana kirga bai gama ba, danki daya. To ba hicebur daya ka bi ta kwaya kwaya ka murje ta duk wannan gari garin kai ta kirga daya, ba hi cebur kaga watannin da za a dauka ba a gama. To ba hi kwangiri daya ko cikin plastic daya? To ba hi buhu daya ko mangala daya? To ba hi tifa daya? To tara ma tifa 10. To wannan magana tifa muke yi. Yanzu idan za a ce a kwashi kasar iya saitin masallacin nan, tun daga nan sai an tabo ruwa a wuce tafi can har sai an kure kasa, jama'a kasa nawa za a samu? To ba iya masallacin nan ba duk Gombe, to ba iya Gombe gudun Najeriya, ba iya Najeriya ba duk duniya. Amma Allah ya ce wallahi da zan kirga zunubanka, wannan yana daga cikin falalar wannan kalma ta la ilaha illallah. To mun muna magana akan falalar ta ne. Allah ya ce wallahi da zunubanka sun kai yawan kasa duka duniyan nan a kirge ta kaf. Ai wannan ya wuce gangaliyan, ina wannan yar rufa'i mai gangaliyan, gangaliyan ne ko menene? To ita wannan ta wuce gangaliyan. An gane magana da kyau ko? Ya ce duk gaba daya a kirge ta, amma ya zamanto a cikin wannan zunuban kaf da suka kai wannan yawan kasar babu shirka, ya ce wallahi zan gafarta ma kuma bai dame ni ba. Shi ne karshen hadisin. Cewa law ataitani bi qurabil ardi khataya, da za ka zo min da yawan kwatankwacin kwayar kasa na zunubai, thumma laqitani la tushrik bi shay'an, sannan ka same ni ba kai min shirka da komai ba, la ataituka bi qurabiha maghfira, Allah ya ce wallahi da na zo maka da kwatankwacin ta na gafara. Ba ruwana ni kawai shirka ce kawai karkamu, ka rike kalmar shahada, ka rike kalimatu la ilaha illallah, ka tafi da ita lahira ka gama tsakaninka da Allah. Amma wallahi daga ka kuskura ka tsallaka duniyan nan ka tafi ba wannan, to lamari ya bace. Allah ya jikan malam Abubakar giro arhum, darasin sa na karshe kenan, maganganun da yi na karshe kenan, amma tambaya dangane da addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, cewa wata addu'a ce ta wannan falala, yace shi bai ga wanda ta kaita ba, yace kuma sirrin shi ne saboda akwai la ilaha illallah a cikin addu'a, kuma na sha fada muku anan, haka ne ko ba haka? Na sha fada anan, yace sirrin kenan wannan la ilaha illallah da take ciki. Kuma yace malamai suka ce to ya akai kuma tafi kowace falala alhalin ba a roki komai a ciki ba, ba na sha fada muku anan ba? Yace sirrin da yake cikin haka shine ka jinjina wa Allah, ka bar wa Allah ya zaba ma abin da yafi ma alheri sama da kai zabin ka, dan haka sai ka kamba masha'anin Allah, sai ka maida al'amarin hannunsa. Idan Allah ya tahi sai ya maka abin da ya dace da kai na gafara da abin da ya dace da kai na alherin duniya gaba daya. Ka ji masana tauhidi, daga cikin shaidar da aka yi wannan bawan Allah shine duk darussan sa kaf ko tafsirin sa zaka ga yafi mai da hankali akan abin da ya shafi tauhidi da aqida har ya koma ga Allah to haka muke so mu ma Allah ya mana wannan gatan wallahi ya tabbatar da mu akan wannan kalma har karshen rayuwar mu saboda wallahi babu gata ga musulmi jama'a sama da ya rike wannan kalma ta tauhidi ya samu ya gama da ita lafiya kuma ya cika da ita saboda ya rike ta yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah sai Allah yace wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana tabbatar da bakuna da harasan masu imani da tabbatacciyar magana tun daga nan duniya ya tabbatar da su akan tauhidi ya tabbatar da su akan aqida ya tabbatar da su akan abin da yake daidai fil hayati dunya tun anan duniya zaka ga komai nasu suna kokarin fifita mas'alar tauhidi da mas'alar aqida da mas'alar kadaita Allah da bauta da mas'alar girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masana suna cewa daga cikin abin da Allah ya jarrabi malam Abubakar giro arungungu da hina ciwon zuciya shine bacin ran da ke damun sa yayin da yaji musulunci ya samu damuwa da irin yadda al'ummar musulmi suke buƙatar dan an masa dan jarida tambayi menene yafi damun shi yace ba abin da yafi damun shi irin rashin hadin kan musulmi yace wannan abun yana kwana da shi yana tashi da shi irin yadda al'umma ta zamanto a daidaice kullu hizbin bima ladaihim fariqun yace wannan abin yafi damun shi kuma dama na taba ji wasu ka gaya min cewa in kaga giro yana kuka to an taba tauhidi ne in kaga hankalin sa ya tahi to wata aqida ake so a nausa to shi kuma sai hankalin sa ya tahi nan ne inda ransa ke baci Allah bai yarda ba har san da yazo rasuwa darasin sa na karshe zama akan tauhidi yayi kuma ya mutu da kalmar shahada wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinina Allah yace wanda suka yi abu dan mu suka kadaita mu da bauta suka yi abin da muke so suka hau layin da muka dora su lanahdiyannahum subulana Allah yace wallahi sai mun shirye da su tafarkin yadda za su gama da duniya lafiya za mu dora su akan wannan layin yadda za su zo mu gama lafiya ba matsala za mu dora su akan wannan layin ya Allah ka dora mu akan wannan layin ya Allah Allah ka sa dan kai muke yi Allah ka karbi waɗannan ayyuka da muke ya Allah la zahdiyannahum subulana Allah ya ce wallahi za mu shiryar da su tafarkin mu wa inna Allaha lama al-muhsinina kuma lalle Allah yana tare da masu kyautatawa saboda haka ƴan uwa wannan shine a takeice saboda kurewar lokaci kuma muna da dan uzuri akwai inda zamu je yanzu da gaggawa tare da ni da wasu ƴan komiti da haka zamu dakata anan a darasin mu na yau sati mai zuwa bamu tahi wa kadu bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadith kathiratin fadla la ilaha illa allah wa fadla adh-dhikri biha muna addu'a abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dadan sa wanda muka tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh